أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 19 ga watan 1 watan al-Muharram a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ina godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwar mu a cikin masallaci wanda masallaci daki ne daga cikin dakunan Allah babbar ni'ima ce Ubangiji ta'ala ya baka ikon zuwa ka saurari abinda za a karanta maka na ayoyi daga cikin littafin da hadisai daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko fadakarwa a masallaci ko ya da ilimi a cikin masallaci daya ce daga cikin hanyoyi da ake raya masallaci da da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Huraira yace majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa zakarahum Allah fi man 'inda bayan da za a yi mutane su haɗu a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah wato masallaci a cikin masallatai ya tuluna kitaballahi suna karanta littafin Allah a tsakaninsu da juna wa ya tadarusunahu bainahum kuma suna darasin littafin Allah a tsakaninsu babu yanda za a yi haka illa nazalat alaihim as-sakina fate sai nutsuwa ta sauka a kansu wato za a samu kowane ɗaya daga cikinsu cikin hali na nutsuwa cikin hali na bayar da saurare da kulawa dangane da abin da za a karanta masa sannan wa gashiyat umur rahama fati sai rahama ta lullube su gaba ɗayan su sannan kuma wa haffat humul mala'ika fati sai mala'iku sun kewaye su sun yi musu da'ira sannan kuma wa zakarahum Allah fi man 'inda bayan da za a yi mutane su haɗu a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah wato masallaci a cikin masallatai yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah a tsakaninsu da juna wa yatadarusunahu bainahum kuma suna darasin littafin Allah a tsakaninsu babu yanda za a yi su haka illa nazalat alaihim as-sakina fate sai nutsuwa ta sauka a kansu wato za a samu kowane ɗaya daga cikinsu cikin hali na nutsuwa cikin hali na bayar da saurare da kulawa dangane da abin da za a karanta masa sannan wa gashiyat umur rahama fati sai rahama ta lullube su gaba ɗayan su sannan kuma wa haffat humul mala'ika fati sai mala'iku sun kewaye su sun yi musu da'ira sannan kuma wa zakarahum Allah fi man 'inda sannan Allah zai ambace su a fadar shi ta mala'iku wannan falala ce bawa ya samu kanshi cikin wannan hali dan haka nike roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa wannan hadisi ya gaskata akan mu gaba ɗayan mu abinda za mu tattauna a kai a yau ko abinda nake gani ya kamata in ja hankalin ƴan uwana musulmi a kansa a yau a hakikanin gaskiya rayuwar mu musamman ta matasa tana da mas'ala bane a birane har ta zuwa ga ƙauyuka. Sannan kuma ba wai a nan cikin jihar Bauchi kadai ba, kusan abin ya zama ruwan dare ga galibin manyan birane namu a nan arewacin Najeriya. Akwai matsaloli waɗanda matasa suke fuskanta suke fama da su. Daga cikin su akwai kangare ma iyaye. Ka samu matasa ba sa ganin girman mahaifansu, ba sa ganin girman wanda ya tsira su shekaru, ba sa ganin girman malamansu, ko malamai na addini ko malamai na boko. Wannan matsala ce wanda kowa ba zai iya mutu a kanta. Sannan abu na biyu, sakaci da ilimi, ilimin addini da ilimi na zamani. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da matasanmu ba sa ba shi kulawa, ba su ɗauke shi da muhimmanci ba. Burgewa ne mutum ya yi fashin zuwa makaranta, kuma burgewa ne idan mutum ya je makaranta ɗin ya gudu lokacin tashi bai ba. Wani lokacin burgewa ne cinyewa ne a tsakankanin matasa, lokacin da malami ke sharhin wani abu a gaban blackboard yana rubutu yana bayani, ɗalibi ya fita ta window ya yi tafiyarsa. Sannan matsala ta uku daga cikin matsalolin da suka kannannaɗe matasanmu, wato zaman kashe wando, zama na hira, zaman ɗumama banki, zama na surutu da zura ido. Wannan wani abu ne wanda ya kammata zama daga cikin matasanmu. Sannan abu na hudu, tasirantuwa da al'adu na Turawa, ko kace al'adun kafirai waɗanda ba na musulunci ba, sawa'un wajen sanya tufafi da kuma wajen gudanar da al'amuran rayuwa na yau da gobe. Wannan ita ma matsala ce da ta kananne zama daga cikin matasanmu. Sannan abu na biyar daga cikin ababen da suka kananne a matasanmu ko ya zanto ruwan dare a tattare da su, rashin tausayi, rashin jin kai. Wannan rashin tausayin ya shafi tsakaninsu da mahaifansu, tsakaninsu da yayyansu, tsakaninsu da kannansu, tsakaninsu da kowa. Wato kamar mutum yana rayuwa ce ta shi kadai, kansa kawai yake wa tunani, baya tunanin cewa yana zama cikin al'umma. Ba na tsammanin cewa akwai wanda yake da ƙarfin halin da zai iya ƙaryata ni kan wannan abin da na safa, sai dai yace na rage akwai ƙari na cikin ababen da muka faɗa. To idan muka ɗauki matsala ta iyaye, kangare ma iyaye da kangare wa na gaba, da rashin ɗa'a, wannan alama ce ta taɓewa bawa ya samu kansa a cikin wannan halin. Domin iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu a matsayinmu na mutum. Ubangiji ta'ala ya tabbatar da haƙƙinsu cikin littafinsa na girma a wurare daban-daban. Don ya nuna girman haƙƙin iyaye ma, sai ya haɗa shi da haƙƙin Allah cikin aya ɗaya. Haƙƙinsa shi Allah da haƙƙin iyaye. Haƙƙin Allah shi ne bauta, haƙƙin iyaye shi ne a kyautata musu, a yi musu ihsani. Ubangiji ta'ala ce wa'budullaha wa la tusyriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Sannan kuma yake wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Wato ku bautawa Allah shi kadai, kada ku hada shi da wani, sannan ku kyautata ma iyayen. Ita ko aya ta biyu, wa qada rabbuka, ubangijinka yayi wasiki ko yayi umarni, ya bayar da doka, alla ta'budu illa iyya, kada ku yadda ku bautawa kowa sai shi. Sannan wa bil walidayni ihsana, iyaye kuma ku kyautata musu. Ba mu kadai ba, hatta al'ummar da suka gabace mu da haka Allah ya musu wasiya. Wa idza akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Allah ya riƙe alƙawari tsakaninsa da bani isra'il, zurriyar gidan annabi yaqub alayhi salatu wassalam, cewa lalle kada su bautata wa kowa sai Allah, sannan kuma su kyautata wa mahaifansu. Wato wasiyya ce da Allah ya yi ta ga mutanen farko da na ƙarshe, kuma wasiyya ce yadda Allah ya yi ta ga magarin mutane, ɗaiɗaikun mutane, haka ya yi ta ga keɓantattun mutane, su ne annabawa. Hatta annabawa an yi musu umarni a kan su mutunta mahaifansu. Kaga ko idan akwai wani mutumin da ya kamata ya wuce gaba mahaifinsa ya bi shi, to shi ne annabi. Amma su da kansu an ce su zamanto masu ɗa'a ga mahaifansu. Haka kuma Allah ya siffanta su da hakan a cikin littafinsa mai girma. To da haka iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu. amma dauki ɗaya daga cikin wurare da aka yi bayanin bin iyaye a matsayin misali cikin alqur'ani fadin Allah ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana sai ce imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ya kai girma a wurinka ya manyanta su biyun ko ɗaya daga cikin su iyayen ɗaya ko su duka sun manyanta fala takun lahuma uffin to kada ka faɗa musu wata kalma da ke nuna rashin ladabi lafazin al-uff daga at-ta'fif ne at-ta'fifu a cikin harshen larabci shine adna maratibil isa'a daraja ta ƙarshen kasa ta munanawa menene abu na ƙarshe na munanawa wanda daga shi sai babu to wannan abun ba a yadda ba ka yi wa mahaifinka shi ko ka yi wa mahaifiyarka shine ma'anar fala takun lahuma uffin wala tanharhuma kuma karkai musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima ka faɗa musu magana wadda take ta mutunci ta karramawa da girmamawa da mutuntawa lokacin da kuke magana kai da mahaifanka ko ɗaya daga cikinsu bai dace ba kana cewa yana cewa kana faɗi yana faɗa sai dai ya gama magana sannan ka bashi amsa sannan bai halatta ba ka daga masa murya kamar kana magana da sa'anka yayin da ya magana da babban murya sai ka yi magana da muryar da bata kai tashi dagawa ba yayin da yake cikin magana ba za ka yanke shi ba za ka kyale har ya kare sannan ka mayar da martani shine wa qul lahum qawlan karima wa aktub lahum janaha adh-dhulli min ar-rahma lafazin al-janah abin da yake nufi fiffike lafazin adh-dhull abin da yake nufi kaskanci wato yayin da kuma lafazin ar-rahma abin da yake nufi jin kai waɗannan kalmomi yayin da aka hada su da juna ba a fassara su da asalin ma'anarsu da aka san su a larabci sai dai a kalli kalmar a jumlace idan ka hada kalmomin me take nufi idan larabawa sun faɗe ta me suke nufi lafazin waqtif lahuma wato ka sassauta musu janahaz zulli in za ka fassara da wata fassara ta kai tsaye fukafukai na kaskanci minar rahama saboda jin kai min dinnan sababiyya ce to kaga anan gurin mai jin hausa baka isar masa da sakon da aya take nufi ba shi yasa malamai suka ce ba a fassara ta da ɗaiɗaikun kalmominta sai dai ka kalli jumlar gaba ɗaya sentence din da yake nufi abinda sentence din yake nufi gaba ɗaya ka zama mai kaskantar da kai a gare su ka zama mai tawabu'u tattare da su ko da ka fi mahaifinka ilimi ko da ka zama mai mulki shi baya da shi ko da kana da wadata shi yana taraka ka zama mai kaskantar da kanka a gare shi kada iliminka da mulkinka da dukiyarka su yi tasiri wajen nuna kamar shi ba mahaifinka bane ba ka kaskantar da kai a gare shi shine ma'ana wa sabna wa janaha dhulli min ar-rahma ma'ana ka zanto mai tausayi a gare shi ka zanto mai kaskantar da kai a gare su su mahaifinka wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kullum ka rinka yi musu addu'a ta gare cewa ya ubangiji ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro kan mahaifiyarka ta wahala da kai tun kana ciki ka canja mata yanayin jikinta ka canja mata yanayin ma yadda take jin ɗanɗanon abincin da take ci a yi ne sakamakon tana ɗauke da kai a ciki abin da take ci a yayin sakamakon juna biyu ba ta iya ci abinda da yake ba ta sha'awa yanzu ba ta son ba ta ji ƙanshinsa sai yanzu ce ta zanga ta ci duk kai ne ka zanto sababin ta samu kanta a wannan halin har tsawon wata tara aka haife ka da nonon ta ka rinka tsotsa har ka girma kafin ka fara cin abinci ta hana idan ka bar ta barci dan kai kai barci ta hana kanta hutu dan kai ka huta mahaifi kuma ya ɗauki ɗawainiyarka da cinka da shanka da sunarka abinda ya shafi rashin lafiyarka makarantarka tufafinka da sauran ɗawainiya ɗa na gari yakan tuna irin wannan matashi na gari yakan kalli wannan ababen ya rika tuna su sai wannan ta sa ya rinka yi wa iyayensa addu'a ta gari rabbir hamuma kamar rabbayanin sa gida mutum rika cewa ya Allah ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro kankani to wannan wuri ɗaya ne daga cikin wurare fa da Allah maɗaukakin sarki yake maganar kyautatawa mahaifa a cikin alqur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa ridha Allah fi ridha al-walidaini wa sakhtuhu fi sakhtihima. Allah yana yadda da bawa yayin da ya kasance iyayensa sun yadda da shi, ba sa fushi da shi, ba sa kulle da shi a zuciya. Allah na fushi da bawa yayin da ya zanto iyayensa suna fushi da shi, suna kullace da shi a zuci dan yayi musu rashin mutunci da rashin kunya da rashin da'a. Ko manzo Allah ya bayyana cikin wani hadisi cewa daga cikin laifuka, da yawan laifuka Allah yakan kyale mai su ne sai mutum ya je ranar tashin kiyama bai tuba sannan a kama shi da hukuma. Amma duk wanda ya kan gare ma iyayensa, Allah na gaggawar kama shi da hukuma tun daga duniya. Matukar bai gaggawa ya je sun yi sulhu tsakaninsa da mahaifansa, matukar bai koma yana musu da'a da biyayya. Don haka dukkan mataki mace ko namiji da ya kan gare ma mahaifa, to ya tabbatar cewa yana cikin fushin Allah duk lokacin da iyayensa suke fushi da shi. Kuma Allah ba zai dinda fushi da kai ba har sai lokacin da iyayenka suka dinda fushi da kai. Kuma ka tabbatar ko da yanzu ka ganka lafiya kalau, ka saurari hukumar da take jiranka in baka tuba ba. Da haka shawara ita ce ka yi kokarin gaggauta tuba, ka tuba zuwa ga mahaliccinka subhanahu wa ta'ala. Kuma ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo masallaci, kafin ya hau minbari sai aka ji ya faɗi kalmar amin har sau uku. Sai sahabbai suka tambaye shi, me kai wa amin, me ya faru? Sai ce amin ta farko mala'ika Jibril ne ya ce da ni, Allah ya kaskantar da mutumin da ya riski mahaifansa ko biyu da rai ko ɗaya daga cikinsu, amma da ya mutu da'a da biyayya irin wanda za ta kai shi aljanna ba. Allah kaskantar da shi, Allah wulakantar da shi, mala'ika Jibril ya faɗi haka. Ya ce ni kuma sai na ce amin. Amin ta biyu ko mala'ika Jibril ya ce Allah ya kaskantar da mutumin da watan Ramadan ya same shi har ya fita ba tare da mutum ya yi wani aiki da zai zama sanadiyar shigansa aljanna ba. Ya shantake, ya lalace, ya ta yin shirme cikin watan Ramadan. Ya ce zama da haka ne kuma na ce amin. Amin ta uku kuma mala'ika Jibril ne ya ce Allah ya kaskantar da mutumin da aka ambace ka bai maka salati ba. Ya ce ni kuma na ce amin. To kaga addu'a ce da shugaban mala'iku ya yi, shugaban annabawa kuma ya ce amin. Ba wata addu'a da ta samu mutum ko ka ce halitta biyu mafiya falala da suka haɗu a kanta irin wannan addu'a. Da haka a nan gurin ya kamata matasa su yi hatar, duk wanda ya san cewa yana rufin kunya ga mahaifinsa ya je nemi gafararsa, duk wanda ta san tana rufin mutunci ga mahaifanta ta je ta nemi gafararsa. Ba daidai ba ne baka rinƙa yawa mahaifinka rufin kunya, ka rinƙa masa rufin mutunci. Yana magana kana magana, yana tsawa kai ma kana tsawa. Ya fara magana kafin ya karasa ka yanke magana ko ka yanke maganarsa. Ya sa ka kai aiki ka ki, kana ganin shi cikin wahala ya manyanta ba ka jin tausayinsa. Wani lokacin ba ɗauki lokaci ba ka je ka duba shi ko ka ga yadda shi ba, balantana ka taya shi waɗansu ayyuka da suke damunsa a cikin rayuwa. Wannan rashin kirki ne kuma rashin mutunci ne. Yana ɗaya daga cikin abin da ya katuto a cikin matasanmu. Musamman idan aka yi rashin sa'a ba haifin ya zanto talaka, ba mai wadata ba, ba mai mukami ba. Waɗansu suka yi ladabi da biyayya ga mahaifan idan yana ganin mahaifin na da kuɗi, saboda zai samu bukatunsa su biya, ba wai dan Allah ba, ba wai biyayya sai da yake yin ta ba, dan yana son aljanna yana gudun yana jin tsoron wuta. Amma magana sai ta yana son ya yi kwance-kwance don ya samu wani abu a wajen mahaifinsa. To duka waɗannan abu ne wanda yake bai dace ba a samu matasanmu da su. Abu na biyu sakaci dangane da ilimi. Ilimi shine rayuwar ɗan adam. Ilimi ni'ima ce daga cikin ni'imomi. Ba ni'ima da tafi ta ilimi girma daga cikin ni'imomin da Allah yake wa bayyana bil adama. Ilimi yake bambance tsakanin dabba da ɗan adam. Domin mutumin da baya da ilimi, bambancinsa da dabba baya da yawa. Ilimi kuma yana da lokacin yinsa, wanda idan ka bari ya wuce ba tare da kayi ba, to ko ka so kana son kayi, to za ga waɗansu matsaloli sun zo da za su hana kayi. Ilimi na buƙatar ƙuruciya da yarinta lokacin da za ka yi. Idan har ka yi sake ba ka yi shi ba, kana cikin ƙuruciyarka, za ka girma kana son kayi ilimin babu lokaci, saboda harkokin rayuwa sun maka yawa. Ko kana son kayi ilimin, matsalolin duniya sun cika maka kai, sun cika zuciyar, babu wani gurbi da aya za ta shiga ta zauna, ko wani hadisi na manzon Allah ko wani abu da zai amfane ka cikin rayuwarka ta addini ko rayuwarka ta duniyarka. Dan haka wauta ne a sabu cewa muna sakaci da ilimin addinin musulunci. Rashin sanin ya kamata ne a sami mu cikin wannan halin. Ba haka matasa suke ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. A lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, in kana neman yan gaba-gaba cikin ilimi za ka samu galibin su cikin matasa ne. Ali bin Abi Talib yana cikin matasa. Dan annabi ya zo da musulunci yana dan shekara 40 a duniya. Ali bin Abi Talib yana dan shekara 8 ko 10 ko 12 kamar yadda kutubu sira suke sabani. Wato mafi yawancin shekarun da aka ba Ali bin Abi Talib lokacin da aka kira shi zuwa ga musulunci yansa su ne shekaru 12. Amma dan sama da man sira sun ce yana dan shekara 8. Sunan yan gaba-gaba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Irin su Usama ibn Zayd, Al-Hibb ibn Al-Hibb, irin su Abdullah ibn Umar. Dukkan waɗannan matasa ne annabi ya bar duniya ba su kai ma shekara 20 ba a duniyar. Usama ibn Zayd, Abdullah ibn Umar, annabi ya bar duniya suna tsakankanin shekaru 20 ne ko 21 ko dagi wani abu makamancin haka. Duk tare da kake ji an ce Usama ibn Zayd ko Abdullah ibn Umar. Irin su Anas ibn Malik, galibin sahabban annabin da suka yi fice ba yan shekara 30 ne zuwa abin da yau kasa ba wanda suka wuce shekara 30 ba. To yadda matasa suke kenan a waɗancan lokacin da baya, to amma a yanzu sai kasance matasa sun shanta shi da wanda suke karatun boko, da wanda suke karatun arabiyyan illa mar rahima rabbuk, sai in kaɗan irin waɗanda wato suka ɗan yi fice a kan sauran, amma galibi sakaci ne ba mai. Kuma ba ma jin ƙasƙanci a tattare da mu cewa mun zama kidahumai, mun zama daƙiƙai, ba mu da fahimta, ba ma jin ƙasƙanci game da wannan. Duk da kalubalen da yake fuskantar al'ummar musulmi a yau, idan aka ce ga yara suna zuwa makaranta junior secondary school ko senior secondary school, idan ka samu tsakanin yayan musulmi da yayan arna, duk wanda ka gina yawan faki sai ka samu ɗan musulmi. Yayan arna ba ta faki, kuma yayan musulmin su suka fi samun gata sama da yayan arna. Yayan musulmin wani mahaifin sai kawo shi, wani mahaifin sai masa mashin, wani ya sai masa keke, wani ya bada mota a kawo shi makarantar, kuma ya kasa cin komai idan an yi jarabawa. Shi ne yawanci abin da ake ci. Amma yayan arna a ƙasa za su tafi waɗansu, ko kuɗin mota babu, amma su tsaya su mayar da abin gaske. Kai ɗan musulmi ko takaici baka ji akan haka. Yawanci halin da muka samu kanmu kenan. Da haka nan gurin matashi wanda ya san ya kamata shi ne wanda yake biyo ilimi muhimmanci, dan ya san shekarun su shekaru ne na karatu. Kuma duka ilimi guda biyu, ilimin addini da ilimin zamani, kowanne ba shi muhimmanci, ya danganci wanne kwakwalwarka ta fi fahimta. Idan kwakwalwarka ta fi fahimtar ilimin addini, to sai ka maida karatunka gaba ɗaya ya zanto na addini. Idan kwakwalwarka ta fi fahimtar boko, sai ka maida karatunka ya zama na boko. Sai dai kasancewar ina boko wannan baya nuna ba zan karanci addini ba, zan zama ɗan yaƙi da jahilci a fagen addini. Kasancewar ina addini wannan ba zan nuna ba zan yi boko ba, zan zama ɗan yaƙi da jahilci a fagen ilimin boko. Dan in haɗa guda biyun dan zai amfane a rayuwa. Wanda ya haɗa guda biyu cikin ilimomin nan ya bi wanda ya takaita akan guda ɗaya kawai, bai san ɗayan ba. Idan ka samu ɗan arabiya wanda ya haɗa da ilimin zamani komai ƙanƙantarsa, ya fi ɗan arabiyan da tsantsa karatun addini ya bai san komai a ilimin zamani ba. Idan ka samu ɗan boko wanda ya haɗa da ilimin arabiya komai ƙanƙantarsa, sai ka samu ya fi ɗan boko da boko zalla kawai ya yi ɗan boko a ƙida, ba ma za ka haɗa su ba. Kuma a haƙiƙanin gaskiya daga cikin ma masu cutar da addini ai galibi su ne ƴan boko a ƙida, wanda kullum su suke sayar da mu, su suke sayar da ƴancinmu akan ɗan abin da za su samu na duniya. Kaga a nan gurin wajibi ne matasanmu su tsaya su baiwa ilimi muhimmanci, don ƙalubalen da yake fuskantar mu a matsayin mu na al'ummar musulmi na Najeriya wallahi tallahi ba ƙanƙani ba ne. Duk mai hankali, duk wanda zai amfani da kwakwalwarsa kuma yana kallon ababen da suke faruwa a Najeriya, to ya san cewa muna cikin hatsari ba ƙanƙani ba. Yanzu taro ake cewa za a yi taro na ƙasa ko don tattaunawa dangane da makomar Najeriya. Najeriyar da hatta waɗanda ba musulmi da ke cikinta ba sun yadda musulmi ke da majority a cikinta. Waɗanda ba musulmi ba ko a ciki ko a waje sun yadda musulmi ke da majority a Najeriya. Bayan majority na 55% ba ko 60%. A'a, magana ce ta
65% zuwa 70%. Haka duk ake bayar da alƙalumma na adadin musulmi a Najeriya, kashi 65 cikin 100 zuwa kashi 70 cikin 100. Amma a tashi za a zaɓo kilan da za su tattauna akan makomar ƙasan ta siyasa, makomar ƙasan ta tattalin arziki, ta harkar mulki, ta komai da komai. A ce musulmi gaba ɗaya an ɗauki mutum 165, amma aka ɗauki kirista 217. Ma'ana adadin kirista a cikin taron ya ninka na musulmi da mutum 61, inda duk musulmin da suka je wajen taron sun ce a yi musulunci, kada a cire shari'a. To kiristan da ke cike sun fi su yawa mai ratan gaske, ta yadda haɗuwar ƙuri'arsu wuri guda ba zai wani tasiri ba. Kuma an zira ido an yi shiru, ba wanda yake magana. Kuma wani abin ban haushi, aka ce a ɗauki sarakunan gargajiya guda 6 don su wakilci taron, a madadin sauran sarakunan gargajiya sai aka ɗauki 4 kirista, 2 musulmi. Malaman jami'o'i a ɗauki guda 6, nan ma sai aka ɗauki 4 kirista, 2 musulmi. Ka duba irin wannan. Tsofaffin jami'an soja aka ce a ɗauki guda 3, sai aka ɗauki 2 kirista, 1 musulmi. Yan jarida wanda za su wakilci yan jarida a wajen taron a ɗauki mutum 3, duka 3 kirista. Wato abin ma ka ita ka san wasa ake kawo. Da aka zo aka yi taron farko ranar Litinin, an yi shi ne sau mun taɓe, a ga idan an gama taron, me za ku ce? Ko kuma ba ku ba, me wakilanku za su ce? Abin da wakilanku za su ce shine zai sa a canja abin kowa ke canjawa, shi ne wakilanku ba su zo ta magana mai ƙarfi ba har yanzu. Saboda yanzu kan yanzu ana sa ran za a ƙara mutum 20 akan waɗancan wakilai da na faɗa. To idan an ƙara wannan mutum 20, kaddara dukkan musulmi aka ba, har yanzu kirista dai sun ninka mai yawa da mutum 41. Shugaban sana bar zamanin Ubangiji zai ɗauki mutum 20 gaba ɗaya da ya ba mu duka a ƙarin da zai yi. Sannan kuma idan suka tashi ɗauka daga ɓangarensu, sai su zaɓi wanda ya karantu a boko kuma ya san addini shi na kiristanci, zai zama cikakken wakili na kiristanci. Ko kuma idan suka tashi ɗaukar cikinmu, sai su ɗauki raftan cikinmu. Akwai waɗanda aka ɗauka a wajen taron, wallahi an kai shi banɗakin da zai fitsari. Saboda ya tsufa ya tsufa har ya gaji da koyarwa, kawai abin da yake so ya huta, amma an ce shi ma ya zama wakilinku. Ko ba zuwa addini, an ce kuma ya zama wakilinku. Akwai wanda aka ɗauka cikin waɗanda za su wakilce ku, an ce yanzu da 'ya'yansa 'yan mata guda 3 ita suke kwanciya a Abuja a ɗaki ɗaya. Wanda wannan kaga baya bada hoton kan shaɗinku ko addininku. Amma kuma shi ne wakilinku ne a wannan taron. Ma'ana wakilinmu ne mu al'ummar musulmi na Najeriya. Wannan shi ne rashin mutuncin da ake. A hakikanin gaskiya wannan ba su yi haka ba sai da suka tsagatar da jini. Kuma babu yadda za a yi haka kawai ta hanyar surutu su iya canja wannan ba, sai fa in mun canja wani sabon salo na daban. Kuma sabon salo na daban mas'uliya ce da tara ta yi kan masu mulki, tara ta yi kan al'umma gaba ɗaya, al'ummar musulmi. Na sha faɗa a wurin karatuka daban-daban abin da zama mai sa yanzu ba sabo ba ne ba, cewa idan ka ɗauki jami'o'i na kudancin ƙasar nan gaba ɗaya, Obafemi Awolowo University, University of Lagos, Nsukka University, University of Ibadan, dukkan wata jami'a ta kudu ba za ka sami adadin musulmi cikin lecturers, cikin ma'aikata a jami'ar, cikin laborori, cikin ɗalibai da sai kai kashi da cikin ɗari ba. Amma sai ka dawo Ibu Zaria, Uni Med, Stanford University, Bayero University, ATVU, sai ka samu muna kare jirgin. Wani lokacin ba sun fi yawa ta fuskar malamai ɗin, wani lokacin ba sun fi yawa ta fuskar ɗan. Yanzu a ATVU admission ɗin da ake shekara 4 zuwa yanzu kusan 70% duk kirista ake ɗauka, sati ne musulmi. Kuma an yi ta don kai musulmin ɗan arewa. Ta wannan sai musiba ce wannan. A daidai lokacin da matasan mutum da su ne aka yi university ɗin don su, suke yawo a gari suna kara kaina sun zama yan sara suka wannan zai yi juwantan wancan zai fulci wancan da kashe-kashe da wauta da shan shoto da shan kwaya da dabbanci da rashin sanin ya kamata. Wallahi idan muka tafi a haka muni gyara ba watan wata rana za mu zama bayin waɗannan mutanen muna ji muna gani a ƙasarmu. Suna yin planin na shekara 50 mai zuwa. Ba zan fi 2005 har 2010. In sun san cewa abin da za su shuka sai daga nan zuwa 2016, 17, 20 shukar za ta fito sun yadda ta fito a wancan lokacin. Mu ne ba mu tsara abin tafiye a haka da ka. Mu ne ba ma yin tunani na me za mu yi gobe da jibi da gata. Ballantana tunanin shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku mai zuwa. Ba wanda zai tsaya tsayin daka ya ga cewa wannan abin da ake kulla mana na makirci ba a ci nasara ba sai matasa. To ko ba za mu iya tsayawa haka ba kawai muna jahilai. Dan jahilai ko mun yi wanda yadda ka san dabbobi ne a garke sai ka haɗa ɗari ka kaɗa su kawai su fice. Masu ilimi ne ba sa sarrafuwa haka kamar dabba ba zai yi ba. Mai ilimi ba sa sarrafuwa haka ne kawai. Amma wanda yake dabba bai zaka ji kawai sai ya kaɗa ka. Dan haka aikin da ke gaban ba kankani bane. Duk idan muka kalli wannan ya kamata wannan ya ƙara sa mu shiga taitaye mu. Yanzu ne zamu cewa wato ainihin karatu muhimmanci, karatun addini da karatu na zamani. Yanzu ne zamu ga cinyewa da burgewa shine in mutu sa'a ta fuskar karatu, ta fuskar fahimta. Ba wai kawai na fi sa'a iya sa riga ba. Riga kan wannan ai kafi ne iya sa riga yau gobe kuma in sabar ta fitaka. Wannan ba abu ne mai tabbas ba. Amma duk wanda ya fi ka ilimi sai ya fi ka ya riga ya maka fintin kauke. Wata masana na ba za ta kuma ka je ka wuce ba. Sai fa in tsayawa ya yi daina. Amma matukar yana yi kana yi to. Ya riga ya wuce kake nan an tafi ba. Amma riga aikin ne ce ba komai bane ba. Wani agogon yayi, wani takalmi, kuma wani gayon da samarin mu suke yin gayu da na suke yin gayu ba da rigar gwanjo ba. Duk ta koɗe. Rigar gwanjo, wandan ma gwanjo, ɗan ɗin ma da ya zo ya ɗaura shi ma na gwanjo. Tabarau ɗin da ya makala yake tafiya kwambar shi ma na gwanjo. Duk komai na gwanjo, to ne sun yawa a cikin kayan gwanjo. A hakikanin gaskiya wajibi ne mu tashi tsaye haika mu bayar da muhimmanci wajen karatu don mu kare mutuncin al'ummar mu ta musulunci, mu kare mutuncin garurrukan mu, mu kare mutuncin al'ummar mu ta al'ummar mu sun yi na wannan kasa. A yanzu duniya ko da fada ake yi, fadan da ake ta fuskar ilimi ya fi yawa sama da fadan da ake ta fuskar makami ka fito mu yi in buga. Kuma ko da makami ba amfani da abin da kira al-aslahat taqlidiyya wato irin makami wanda aka saba gani yanzu. Makami na technology ya fi yawa a yanzu da shi ake cin nasara a yaki. Duk wanda ba da technology yanzu a riga an gama da shi, duk wanda ba da kimiyya ba da fasaha a riga an gama da shi, babu yadda iya komai yawan. Saboda haka hakikanin gaskiya yana kira ga samarin mu mu tashi tsaye haikan wajen ilimi mu bashi muhimmanci, mu dauka cewa babu abu mai daraja a cikin rayuwar irin ilimi. Ilimi ya fi sarauta, ilimi ya fi kuɗi, ilimi ya fi dukkan wani mukami da kake jin dan adam zai samu, domin da kuɗi din da sarauta da mukami duk mutum yana iya samun sa ya zo daga baya ya rasa ko a kwace ko a kore shi. Amma babu inda ka sami ilimi wani daga baya zo ya maka fashin sa ya kwace, ko ka sami ilimi daga baya sai an fasa yau kai ba mai ilimi bane ba. Irin yanzu da aka ce kwamishina ne aka ce an fasa, yanzu kai ba kwamishina bane ba. Irin da yadda za a ce kai kaza ne yanzu an fasa. Da aka ilimi yana da kima, yana da daraja, da aka yake da wahala wajen neman sa. Amma kuma shi bambancin su shine da kuɗi. Kaga kuɗi ma ana shan wahala wajen neman su, ilimi ma ana shan wahala wajen neman su. To amma bambancin shine babu yanda za a yi ka wahala wajen neman ilimi baka samu ba. Amma kuɗi ko za ka iya wahala shekara 50 ko baka samu ba. Amma shi ilimi ba zai yi ba. In dai ka kawo wahala za ka samu. Amma in baka wahala ba za ka samu. To su ku kuɗi kuwa don kawo wahala, kawo wahala ba lalle bane ka samu. Yanzu wannan na yana fatauci tun shekara 50 yana fatauci har yanzu kuma yana nan talaka ba ya komai. Wannan nan shekaru 30 yana ta kara kaina ya san dukkan wata kasuwar ƙauye mai fi Lahadi da Laraba da Alhamis da Litinin duk ya sani duk ya ji har yanzu kuma ba ya da komai. Har yanzu su karfin kefanen gidansa ba irin yadda yake so. To kaga in ko ilimi ne babu yadda za a yi ka waɗannan shekarun a ce baka samu ba. Mai neman kuɗi sai shekara 50 yana ne ba bai samu ba. Kafin lokacin kai dan kai shekara 20 ba na har profesa ka iya kaiwa. In dai shekara 20 din da neman ilimi ne ko mafi karanci a ce ka samu digiri na ɗaya da na biyu. To yadda ilimi yake kenan, yana da kima, yana da daraja, yana daga cikin alamar sanin ciwon kanmu mu damu da ilimi ko ba shi muhimmanci. Abu na uku shine zaman kashe wando. Wannan ita ma babbar matsala ce da take cikin mana tuwo a kuliya.
kuma abin da yake haifar da galibin zaman kashe wando shine sakaci wajen ilimi dinta, kasancewar kai ilimi ba mai zurfi ba, sai ka zo kake son ka samu wani aiki mai tsoka, kuma takardar shaidar ka bata kai a baka wannan aikin mai tsoka ba, sai aka baka aiki karami, kai kuma sai ka raina, sai ka gwammace da wannan karamin aikin gara babu. Wannan shine abin da yake haifar da adadi na maza su zaman kasan wando suke matasa, domin idan har mutum yayi ilimi mai kima mai tsada, kuma ya karanta ilimin da dama ilimi ne mai tsada ba ilimi ne mai araha ba, to da wuya kaga an ce ya nemi aiki ya rasa. Yawanci muna karanta ilimi mai araha, masu karatun art a cikin mu sun fi masu karatun science yawa, ninkin ba ninkin. Mutum ya je university ya karanta political science yana degree a kai, dan ka zama baka samu aiki ba, kar kai mamaki. Inda ka karanto English ko mathematics, ai abu da za a rinka neman ka, ko makarantun gwamnati ko masu zaman kansu. Mutum ya je ya karanto business administration, kuna da yawa irin ku, saboda haka dan baka samu aiki ba a local government ko a state, ai ba abun mamaki bane ba. Inda ka karanto wani abu ba wannan ba, za ka ga cewa ana harin ka. Ma'ana yawanci mukan yi taron dangi ne rubdugo akan wani fanni mai araha irin tubus-tubus, wanda ba sai kayan karatu da yawa ba za ka ci jarabawa. To wannan sai ta haifar da sai mu fito muna takardar shi da abba ba mu da aiki. To sakamakon ba mu da aiki kuma ba za mu iya sana'a da shi kasa da wannan ba, dan muna ganin mun raina abin da za mu samu. To a sakamakon haka sai mu gwammace wai gara babu haka. Sai mutum yana da takar kaina, yana tabin ai wane da yake aiki a wuri kaza, ai classmate ina ne. Classmate din ka riga ya gama da kai, ya yi dubitin ɗan gadon duni. Ai wanda yake kaza, ai kanin babata ne, ai kanin babana ne, ai yana auren yata. Kowa sai ka kullo alaka da shi, komin nisan dangantaka. Dan dai kamar yadda wajen zuwa yawanka, kana maula-maula, bara-bara, roko-roko, ga sanan dai kai ba san komai ne ke ba. To wannan shi ne halin da matasan musulmi. Shi ne halin da matasan musulmi. Wanda a hakikanin gaskiya zama na kashe wando zama ne na kaskanci. Na ga wani driver yana aiki a wani banki, driver ne. To uban gidansa shi ne muke hulɗa da shi, sai ya ɗauke mu za mu tafi wani wuri. To da yake tafiya tana ɗan tazara, hirar da suke yi shi da uban gidansa da yadda yake masa waɗansu tambayoyi yana ba shi ansa cikin harshen Turanci, sai ya nuna mun cewa wannan Turancin nashi ba na ɗan yaƙi da jahilci ba ne. Bayan an tsaya sai nake hira da shi, nake tambaya sa cewa ka yi karatu ne? Sai ya yi karatu. Sai nace kamar wani mataki na ilimi? Sai ya ce ai yau shekararsa uku da kammala digiri ɗinsa. Me yasa kake driver? Yace eh ban samu aikin da nake so ba, da in tsaya a babu sai na ga garin yi driver, kuma a yanzu ɗin wannan albashi yana iya rike ni. Sai ya ce ai ko wani abokina shi ma driver ya je aka ɗauke shi yana yi a wani banki, kuma sai ya gabatar da application ɗin shi, gashi yana driver kuma ya gabatar da application ɗin shi. Da aka zo za a ɗauke sabbin ma'aikata, a duba cikin applicants ɗin da suka rubuto, sai a ga cewa ai wannan driver namu yana da matakin karatu iri kaza, yana da digiri akan kaza. Yace da shi aka fara ɗauka. Kaga matasan mu ba za su iya yin wannan ba, matasan mu ba za su iya yin wannan ba, saboda suna ganin sun fi ƙarfin haka. Dan me mutum zai je yi digiri a jami'a ya zo ya zama driver? Yana ganin duk ƙarfi da yawa budurwarsa kuma yanzu ta gani shi driver ne, ya tashi ba da adireshin sa ya ce driver, shi ba zai iya yin wannan ba. To a sakamakon haka garin zauna babu. To ita ko babu ai ba a haɗa tarko. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ci mana suwa ƙwarya. Yin karatu mai araha da yawa, taruwa akan kwas ɗaya mu duka wanda ya fi sauƙi, yin karatu ƙaramar takardar shaida ta ƙasa da yawa. A da a Najeriya a irin shekarun 1970s har ka je 1980 har zuwa farkon 80, 81, 82, 83, 85, wanda ya kammala sakandare ma kai tsaye zai samu aikin takardar sakandare kuma ya samu albashi ne abin nan.
amma yanzu tun da aka yi 90 zuwa wani abin da ya zo bayan 90 ai sai ya zanto takardar shaida wato kimanta kamar primary ce ta da haka ne ko ba gaba ne ba to yanzu za a zo wani matsayi kuma sai ake ganin diploma tana da wani abu to za a zo wani matsayi a ga cewa diploma ita ma kimanta kamar ta ne kamar ta secondary din da da aka sai ya zanto cewa dai daga abin da za ka yi a ɗauka ka yi karatu kuma har yanzu idan kana tare cikin suna abokananka shaidar cewa wani ya yi karatu idan ya yi graduation na university in ba wai ya fito daga university ba dan ya ce ya yi karatu ba ce a ya dai fara amma bai karasa ba ya tsaya daga secondary ko ya tsaya daga diploma ko ya tsaya daga NCE ma'ana ya fara karatu amma bai karasa ba bai kammala ba haka za a ɗauke ka kaga wanda ai kaskanci ne inda ake baka da halin ci gaban kwakwalwarka ba ta karɓan karatu kana da uzuri a wajen Allah amma za ka samu mutumin da zai iya yi amma saboda shirme kawai mutum ya tsaya hakikanin gaskiya wannan kalubale ne a kanmu kada mu daina sana'a ko min kaskancin ta domin dai ba ta daidai da babu mu fara yin ta muna cikin yin ta wanda muke hali din wanda ta fito daraja ta zo daga baya muna cikin yin ta wata rana wata za ta zo wata rana wata za ta zo sai ga Allah ya taimaki mutum kafin abin nan ba na manta lokacin da na fara karatu a Gamman Arabic Teachers College Gwale ba na da keke motar haya nake shiga in je makaranta kafin a yi shekara biyu na sai keke kafin in kammala makaranta ina da mashin haka rayuwa take idan tun farko nace sai na yi mashin me zai faru lokacin da dinka uniform dina na farko tun da nisa kai na makaranta bayan na girma uniform dina na farko naira 20 ne abinda zai biya duka kakin da komai da hula da takalmi naira 20 ne akai lissafin kuɗin amma bani da wannan naira 20 din bani da wanda zai mun wannan naira 20 din rance ne na biya cikin wata biyar yadda rayuwa take kenan idan kace ka fi karfin waɗannan ababai abinda ka fi karfi sai zo fi karfin ka amma idan ka zama gaskiya a cikin rayuwar ka daga ka huta akwai wani aboki na da muke tare da shi shi kadai ya iya wajen sana'a guda biyar da irin aikin nan na kufta na hannu tare muka yi da shi muka koya muka iya ko muna makarantar secondary muka iya ko muke yi a matsayin sana'a zo ya koyi kanikanci ya koyi tela ya koyi menene kuma da haka har yi karatunsa yanzu haka na da master's degree to irin waɗannan shi ne rayuwa idan mutum ya zama gaske amma ka raina abu kai ka fi karfin kaza ni na fi karfin kaza ka yi wannan yawa ne kai ne yawa kasan yawa ba ka na abu hakikanin gaskiya sai mun tafi ya haika mu da sana'o'i yakan bukanta mun rai in kalli makaniki in gaba musulmi bane ba wanda zai gyara mun mota ko wanda zai gyara maka ko wanda zai gyara mashin yakan bukanta mun rai in kalli wanda zan sai ta tayar fata a wajensa na mota ko na mashin in gaba musulmi bane ba yakan bukanta mun rai a tambaya wani kemis ne yafi kowanne customer a garin nan in duba in ga cewa ba na musulmi bane ba yakan zama abun kunya abun da kai ke garin da za a ce mazauna cikinsa yan asalin garin mazauna cikinsa ka iya cewa 100% musulmi ne in ka ga wanda ba musulmi ba ce rani ya zo amma a ce kuma ga wani shago na wata sana'a mafi girma a garin wanda ya fi kowa abokanan hulɗa amma a ce kuma ba hannun musulmi yake ba wannan kaskanci ne in ka ga wanda ba musulmi ba ce rani ya zo amma a ce kuma ga wani shago na wata sana'a mafi girma a garin wanda ya fi kowa abokanan hulɗa amma a ce kuma ba hannun musulmi yake ba wannan kaskanci ne da haka wannan duk kalubale ne akan matasan duk wanda yake da yawan al'umma ka cike da makamashin tattalin arzikin kasa sai fa an bai amfani da shi a yanzu muna da yawa muka ce zamu yi amfani da dabaru na kare tattalin arzikin waɗanda ba musulmi ba a nan garin Bauchi cikin kanin lokaci ne magana ce ta wani musulmi ya bude kenan yana sayo magani masu quality duk wani musulmi ya kasance can zai je saya ka karje customer din wancan adadin mutanen su population din su ba za su iya saye shi abin da yake bukata ba sai ya nema a wajenka kai kuma ka kisa ya kasa ya a wajen naki wani na sayar da building material sai ka kisa ya a wajen wanda ba musulmi ba sai wajen musulmi ma'ana ka kare wancan ta fuskan tattalin arzikin kasa wannan sayar da kaza wannan sayar da kaza to amma irin wannan sai inda zuciya da fahimta da ilimi da wayewa ba da gidan ki
in jama'a suna da wayewa kuma sun san ciwon kansu to shine za su iya haka su samar da al'ummar musulmi mai karfi karfi ta fuskar ilimi karfi ta fuskar tattalin arziki karfi ta fuskar siyasa yawa na sa a samu wannan karfin amma idan akwai ilimi amma muhimman sana'o'i da suka shafi rayuwa ta yau da gobe sai ka samu duk ba mu muke yi ba ba mu ne za ka samu ma'aikata ba ta fuskar gyaran lantarki ba mu ne ma'aikata ba kwararru ta fuskar abin da ya shafi lambin ba za ka samu wani lamba kwararre musulmi guda ɗaya kafin ka samu ɗaya ka samu wanda ba musulmi guda biyar ko an ka samu kwararren guda ɗaya idan ya rinka tamka masa yi ta sai ka ihu dan hamsi saboda kawai ya iya idan yi alkawarin sau goma sai ya saba su tara kawai idan ya iya yana yanga in gwamnatin ya buɗe wata hulɗa ya fara samun customer shi kenan sai ga ana cewa ai Alhaji baya fitowa sai goma haka huje wani wai baya fitowa sai goma shi goma zikiri yake ba shi ba karatun Qur'ani ba shi ba salatin annabi ba baya fitowa sai goma ba tura ba duka amma Allah ya bashi na kantar waɗannan ababen yana zuwa cikin minti biyar ta shi mutum yace kuma zai je garejin su da shi akwai gyaran da zai masa shi kenan ya tafi sarki yace amma idan ya taba ka koya tafi zai tsaya mutumin ya yi ta mamaki ya yi ta kokarin mayar da zai communication da shi su yi magana ya ji wani karatu ya yi ke makawa sai cigaba da karatu ba ya jin komai idan an faɗa a faɗa ya faɗa a faɗa a faɗa haka aka yi shi ya ji jebur ce ta haka to amma ka san wannan bawan Allah wato idan ya ɗan gyara ya samu kuɗi wallahi ranar da duk ya samu kuɗi to sai ya kwana bakwai da fito gareji ba wallahi wani lokaci yana wani gida yana haya irin kan bene din da kan bene yake cinikin rago wallahi da kan bene zai leko ta windo haka zai cinikin kaza ko cinikin rago yace a juro nawa ne kudi ya kirgo ya je ho yayi tsawa wani yace a je a yanka sai dai a kai masa gasasshen nama yana da tumurin sai kudin san kare kakka sannan ya fito yana hamma muna da mashin da jayar waɗannan ina jin kuma ne yanzu wani ya tuno wani irin su mutum ya kware a abu amma ya rinka tiri da wato ba ma kishi kanmu sannan abin da ya shafi al'adun turawa kuwa da matasan mu suka sa a gaba wannan kan yayi tsanani da yawa al'adun turawa yayi tsanani da yawa yanzu dan Allah na tabbatar a yadda muke a cikin masallacin nan ba haka muke ba shekara 20 da ta wuce ko 30 shekara 20 ko 30 da ta wuce in karo masallaci irin wannan in zaka samu mutane zaka samu cewa in su goma ne to ana da kalli bakwai zuwa takwas su duk da hula akan amma a yanzu ba cikin kowace goma biyu ne masu hula ba haka bane ba amma zan tambaye ku tsakani da Allah talauci ne rashin kudin hulan ne ba rashin kudin hulan ba ba talauci ba ne sannan idan ka same mu a daɗin za ka samu cewa duk mutum goma ɗin cikinmu kusan tara kowa dai babban riga ce ko da jamfa da wando ko harshen da wando ko irin ƴar shara ɗin nan da wando ko ma wata iri da wuya ka ga wani da shirt ko da wata ƴar ƙaramin t-shirt ko wata abu haka ta abu nan da wuya ka gani amma yanzu fa galibin matasan mu tabbasun suke da yanzu galibin matasa ba sa dogon riga sai ranar juma'a ta zuwa juma'a wato kamar wani uniform daga juma'a sai idi idan aka wuce juma'a sai a rataye ta kuma shike to a hakikanin gaskiya wato sanya tufafi naka wani abu ne da ke nuna yancin ka da yancin tunaninka amma sanya tufafin wani wato wannan na nuna kasawar ka kana ganin tunanin wani ya fi naka ya fi ka sanin ya kamata bari kai koyi da shi wannan kaskanci ne ko da wani lokaci suka ce al-muqallid huwa al-maghlub wal muqallad huwa al-ghalib wato akwai ghalib akwai maghlub wato ghalib shine mai rinjaye maghlub wanda aka rinjaya to kullun wanda yake kwaikwayo shi aka rinjaya wanda ko aka kwaikwaye shi shine ke da mai shike da rinjaye kaga kenan kwaikwayon wani kamar baiwa kanka adireshi da cewa kai din gaskantacce ne an tsaki a kanka to ballantana kuma idan tufafin ya zanto cewa wanda ke zai bayyana al'aura ne ballantana tufafin idan ya zanto cewa makamancin wanda ne magana a kansa jiya a wurin tafsiri a ballaga irin abinda muka jarrabu da shi yanzu sanya tufafi da yan kwallo
kananan tufafi na shahararrun yan kwallon duniya wanda galibin su arna ne makiya addinin musulunci biyawancin rigunan su zaga ana sa wani Ronaldinho wani Kingo wani Solari Ronaldo Ronaldo wane ne irin waɗannan ba su dace ba jiya na bamu labarin cewa wata jarida ta yi hira da David Beckham cewa mai kafi so a duniya yace da matarsa da ƴarsa aka ce mai kafi ki sai ce musulmi da musulunci wallahi aka yi rubuta kaya mai kafi tsana a duniya yace musulmi da musulunci sai ka fita a cikin supporters ɗinka wanda suka fi sonka a duniya akwai musulmi sai ce ra'ayi da na san ma zan yi kwallama musulmi su so ni ma daban ba zan yi kwallama to amma yanzu sai ga matasan mu mutum ya sa rigar David Beckham ya tafi yana kakafa a kan titi kuma tsiyar wannan jefi din ba tsada ce da ita ta fi tufafi haka na Allah da annabi tsada sai ga riga ɗaya naira 900 wata naira 2000 wannan mai ke da haka kana sa tufafin mutumin da shi a wurin sa walakantacce ne kai kamar ba mutum bane ba kai kana ganin burgewa wannan biyu abubuwa ne waɗanda suke bai kamata ba sannan kuma yadda muke ɓata lokacinmu wajen kallon fina-finai marasa kan gado ko da irin hausa drama ɗin yadda suka ɗauke hankalinmu da tunaninmu to balantana yawan kallon ƙwallo yadda ya ɗauke hankalinmu da tunaninmu ya yi yawa wato kowane irin abu na shakatawa idan mutum ya yi shi daidai ruwa daidai tsaki cikin abin da ba haramun ba ne ba to yana da sauki amma kamar yadda shi Diman Diamond ba abin da ke da shigaltar da ɗan'adam a duniya a cikin wasannin irin kallon ƙwallo ƙwallon kafa ba dai take da basketball ko lawn tennis ko wani table tennis ko wani ƙwallo daban ko wani golf ko waye duk ta samu banda su ƙwallon kafa bunti 90 za a yi tsakanin rabin lokaci na farko da rabin lokaci na biyu amma sai ku je ku kalli wannan abin cikin minti 90 kuma ku zo kuna hira ku yi awa biyu ko awa uku kuna hira kan abin da kun kallata ne kana bani labarin abin da ka gani na gani ni ma ina baka labari kuma a yi ta musu da tashar baki to a hakikanin gaskiya duk wannan yana ɗaya daga cikin abin da za mu gani cewa lokaci ɗin nan fa Allah zai tambaye game da hira ta ce kiyama lokaci da muke kacewa mu abin tambaya ne akan kwanakin samartakan mu kwanakin kuruciyar mu a ranar tashin kiyama yaya muka tafiyar da su yaya muka gudanar da su a gobe kiyama sai Allah ya tambaye mu kai don haka yan uwa matasa sai mu hatara mu dauka cewa za mu dakatar da rayuwa ta tsiri ta mu zama rayuwa ta gaske a cikin rayuwar mu mu dauka cewa babu yanda za a yi dadi ya samu galibi sai an sha wahala dadi baya zuwa haka da a ce ka samu dadin da ya zo baga ta san babu wahala da a ce ka samu dadin da sai da ka sha wahala to dadin da ka sha wahala ya fi dadi sama da dadin da baka sha wahala ba ka same ko da annabawa ba sai an jarrabe su sun sha wahala sannan daga baya nasara ta zo ba kawai karan fada ake ba su nasara ba shi yasa Allah ya ce wala karfa tannan da zina min qablihim fala ya'lamu Allahu alladhina saraku wala ya'lamu al-kadhibin sai an yi wa mutum jarrabawa sannan daga baya wato ainihin dadi ya zo mu tsorata ubangiji mu baiwa ilimi muhimmanci mu baiwa karatun addini muhimmanci mu baiwa sana'o'i muhimmanci kar mu daina sana'a mu zamanto masu da'a da biyayya masu tausayi na gaba masu girmama na gaba masu jin kai da rahama kar mu zanto mana da kasasshiyar zuciya da babu tausayi babu rahama a cikin ta a ba zanto akwai rahama a cikin zukatan mu akwai tausayi domin idan har Allah ya yi ka da rahama a cikin zuciya da tausayi a cikin zuciyarka ba za ka kokarin daukar makami ka lahanta wani dan uwanka musulmi ba ka tutar da wani dan uwanka musulmi ba kai ba za ka iyale wani baka gani yana cikin wani hali na damuwa da koda ba kai ne ka sake da haka wannan wajibi ne mu yi kokarin yadda za mu zama al'umma wadda ta san ciwon kanta kuma mu rinka kallon irin tarzitsan da ka sanin take samun kanta a ciki wallahi idan ba mu tashi tsaye ba wallahi za mu zama abin tausayi wata rana a Najeriya yadda da Najeriya na aka tsaurar suke tafiya a halin yanzu to wallahi shiri ne na aiwa musulmi kisan mamake na karfi a cikinta domin illar shi ne tun kafin a yi zaɓe
na 1999 da aka tabbatar cewa ai Obasanjo dattijo ne ya san ya kamata, ya san jiya, ya san yau, ke ya dace rike kasar da zauna lafiya. Mun yi kokari muka yi jawabi ga masu irin wannan tunanin cikin manyanmu wanda za mu iya magana da su kai tsaye da kuma waɗanda akila kasar zai kai musu. Muka ce ya kamata ku ɗauki darasi dangane da abin da ya faru a Kamaru na Ahmad Ahidu. Mu ɗauki darasi a wannan. Ahmad Ahidu ya mulkinsa ya gaji dan kansa ya ɗauka ya baiwa mataimakinsa arne. Sai da ya kasance Ahmad Ahidu ya mutu, wannan arnen ya hana a shigo da gawar cikin Kamaru. Ya shi da dukkan wani musulmi daga aikin soja, dukkan wani musulmi da yamma yadda musulmi baya shekara 20 yanzu inda za a tsaya cik kirista su daina komai a Kamaru, musulmai su ci gaba da yin himma da kwazo sai sun yi shekara 20 ko 30 kafin su kamo su. Kuma cikin ƙanƙanin lokaci wannan mutumin ya zo yi folbiya, ya zo yi wannan tsayar da yi. To irin abin da ya faru kenan, aka yi shekara 20 cif a Najeriya musulmi da ke mulki tun daga 1979 kan mulkin shagari har zuwa 1999 har zuwa kai 1999 ko lokacin Abdulsalam ya kasance duk musulmi da suka yi mulki. Domin yan kwanakin da shi wani kani wannan ba za ka kida ya zuba cikin mulki me yayi, ba abin da ya yi. Amma ka duba duk musulmi suka yi mulki tsawon shekaru 20 tur. Ka duba duk abin da ake ganin musulmi sun yi ko na taimaka ƴan uwansu ko na wani abu, Obasanjo ya zo ya rushe cikin shekara 4 farko kafin a shiga wannan gaba ɗaya ya rushe. A yau idan ka ɗauki ma'aikata na gwamnatin tarayya ka kasa su kashi 100, kashi 70 ɗinsu duk sun fito daga yamman maso kudancin Najeriya ne, kashi 30 ne aka kyale mana mu da ƴan East gaba ɗaya. Ka je ka duba wannan statistics din, har zuwa daga zaka ga wannan komai da komai. Duk inda wata maɓuɓɓugar kuɗi take a hannunsu take, mu kuma duk inda maɓuɓɓugar kuɗi suke sun karya ku. Noma aka ce ana yi da gangan suka wulakantar da noma, suka turanta shi don sun san a yankin ba ake yi. A yanzu da gangan sun ƙirƙiro wani noman rogo. Yanzu idan aka ware budget ɗin Najeriya na noma, to sai a kasa kashi 10, sai a ɗauki kashi 2, sai a ce a baiwa arewa, kashi 8 sai a baiwa kudu gaba ɗaya. A kashe shi wajen noman rogo da kiwon kaji da kwakwa da waye da lemo da ayaba da sauransu. Haka cikin yi saboda mutanen wasu san kishin kansu ba. A daidai lokacin da har yanzu cikin waɗanda kake ganin ko da tije ne ko sun yi ilimin zamani ko sun san ya kamata, bai gagara ba su fito rediyo su zai ba su zai abin da ya daidai saboda rashin sanin ciwon kanmu da muke da shi. Saboda mu mutane ne wanda manyanmu galibin su farashinsu yana kan goshinsu, kowa aka ga lokacinsu za a yi masa kima nawa za a ba shi. A kai ƙyale a cikin al'ummarsa. Shugabanni na siyasa babu alƙibla, shugabanni na addini babu alƙibla, a siyasance ba mu da alƙibla, ba wani abu ba mu da zaren kamawa. Ka ce ga wani abu da zai magana a madadin musulmi a siyasance babu shi. A daidai lokacin da shi Obasanjo yake tsare-tsarensa duk ya cika wannan majalisar duba Najeriya ɗin nan da abin da ya cika na arna don su tabbatar da ajandarsa. A daidai lokacin mu ko mutanen mu suke rikici a yanzu tsakanin mu da juna, tsakanin masu goyon bayan Atiku ko masu goyon bayan Babangida. Ba mai ma tunanin mai Obasanjo yake son ya tsara. Shin zai kyale waɗannan mutum biyun ma da rai ko ba zai kyale su da rai ba? Shin tsammanin su ma kawai zai ɗauki mulki ya ce shikenan na gama ku zo ku karɓa? Ba zan yi ba. Dole sai an sake sabon salo kuma a hankali da natsuwa ba cikin hauka ba. Dole sai an samu mutane masu kishi da su tsaya. Wannan matsala kar ta firgita mu, mu fita daga cikin hayyacinmu. Manzo Allah ya tabbatar cikin hadisi, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan 'ala al-haqqi mansura. La yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Wata al'umma cikin jama'ata ba za ta gushe ba, suna tsaye akan gaskiya. Kuma sai Allah ya taimake su. Wanda ya saba musu ko yake taimakon su ba zai cuce su da komai ba sai sun ci nasara. Daga ina za su fito mu sani ba. Amma dai mun yi imani da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun yi imani cewa alkhairu la yazalu fi hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah ila qiyamis sa'a. Alkhairi ba zai gushi ba cikin wannan al'umma har zuwa kiyama ta tsaya. Amma abinda muka sani shine babu yanda za a iya kawo canji ta hanyar sauki. Dole sai an sha wahala. Sai kuma an dauki lokaci. Sannan ba a iya kawo canji ta hanyar hauka wa ko zanga-zanga ko rikici. dole sai an dauki abin a natsi a ilmance a tsare cikin titi da sunan ya kamata sannan iya kawo canji. Amma a hakikanin gaskiya wallahi tallahi ina faɗa muku gaskiya muna cikin matsala sosai wanda sai mun tashi tsaye a kanta. Sai kowane tsaye daga cikinmu ya zama gaskiya kan abin da yake kai, malamin abin ya zama gaskiya kan addini, malamin boko ya zama gaskiya kan boko, dan kasuwa ya zama gaskiya, dan siyasa ya zama gaskiya. Idan muka samu ɗaiɗaikun mutane cikin waɗannan suka haɗu, za su iya kawo canji. Shugabannin da muke gani wala Allah ba za su iya komai ba, dan mu ga wata alama ba, fata muke yi, muna roƙon Allah, Allah za su canja. Amma a hakikanin gaskiya akwai matsala. Daga ƙarshe zan rufe magana ta ne da maganar Jaiz Bank. Jaiz Bank bankin musulunci da aka ƙoƙarin buɗewa, wanda kuma aka raba dama ta sayan hannun jari a hannun musulmi a kusan dukkan faɗin wannan ƙasa, musamman nan arewa, kuma jama'a da dama sun sayi hannun jari. A daidai wannan lokaci ana maganar cewa ana buƙatar jari ne na naira biliyan 2, kuma al'ummar musulmi suka kafa kuɗi kusan biliyan 3. Amma kawai sai Obasanjo ya canja, ya tsallan baɗake, ya ce ba wani dama ma ta buɗe banki sai in mutum yana da jari da ya kai biliyan 25. Wanda dukkan masu nazarin abubuwa da ke zuwa su dawo sun fahimci cewa an yi haka ne don a hana tabbatuwar wancan banki na addinin musulunci. Dan da suka ce nara biliyan 2 ba su taɓa tsammanin musulmi za su haɗa wannan kuɗin ba, amma sai ga an haɗa har kuɗi sun kai biliyan 3. To a yanzu kan jami'an da suke kula da ƙoƙarin tabbatar da wannan banki suna nan suna ƙoƙarin su iya yi kawai da illa iyaka, suna ba da don sun da ya ce wani mitin da aka yi a Kano satin da ya wuce ranar Litinin, suna ƙoƙarin cewa ya kamata a bayar da bayani ga mutane cewa abinda suka karɓa na hannun mutane yana nan a aji, kuma ƙoƙarin buɗe bankin har yanzu suna nan suna yi, a kawo wannan sharadi su cika, a kawo wannan su cika, suna nan suna bin haƙar har sai sun cimma ruwa da izinin Ubangiji. Yan uwa musulmi kawai ake buƙata kowa ya taimaka da addu'arsa a wani lokaci daga cikin lokutan da ake sa ran an sa addu'a cewa Allah ya kawo mana tabbatuwar nasarar buɗe wannan banki. Amma hakikanin gaskiya suna nan suna ƙoƙari akan iyayensu, illa iyaka a kawo wannan sharadi ne, a kawo wancan sharadi, a kawo wancan sharadi. Su kuma yanzu suna tunanin hanyoyi daban-daban wajen ganin dukkan wani sharadi da za a gindaya sun ci nasarar yadda yake an kai ga cin nasarar buɗe wannan banki. Wannan shine sakon da suka ce wa malaman da suka halarci wancan taro, duk wanda ya samu dangantakar magana da mutane ya yi magana a madadinsu, su kuma za su yi amfani da media, kafofin watsa labarai wajen yin bayani makamancin wannan. Ina da sanin dakata nan abin da kada ya zama daidai, Allah sami tare ya cikin lada da muka kuskure, kuma Allah ya tsare mana. To a waɗanda suka rubuto dangane da cewa suna sona dan Allah, ina fatan Ubangiji subhanahu wataala ya so su wanda suka san so ni din saboda su, kamar da wannan ita ce sunnar manzon Allah, duk wanda yake ce yana son ka dan Allah sai ka ce da shi ahabbaka Allah allazi ahbabtani min ajlihi, kama Allah ya kaunace ka wanda dama dan shi din ne ka so ni. Ɗaya kenan. Na biyu kuma waɗanda suke addu'a ta alheri, wannan na gode musu, Allah saka musu da alheri. Kuma irin wannan addu'ar gaskiya ina da buƙatar ta, ko da mutum ya shelanta ko da bai shelanta ba, domin tana baiwa mutum ƙwarin gwiwa mutuka ƙwarai da gaske. Allah ya taimaka mana gaba ɗaya.
Malam mai tambaya na farko ya rubuta ne na cewa malam ta yi magana a kan biyayya wa iyaye. To malam yaya matsayin mutumin da iyaye suka bar shi suna fushi da shi, yanzu kuma na sayin biyayya ya zai?
Yana daga cikin addu'ar da za ka biyayya da za ka yi wa mahaifanka bayan sun rasu, sada zumunci. Idan akwai wanda mahaifinka ke da zumunci da shi tun yana da rai, to ka riƙa gayyar da wannan mutum in ka san inda yake, kana kai masa ziyara lokaci bayan lokaci gwargwadon yadda ziyarar ba ta yi kaɗan ba, kuma ba ta zamanto ta yi yawa yadda za ta gajiyar da kai ba. Haka ita mahaifiyarka idan tana da waɗanda suke da zumunci da ita, yayyanta ko ƙannanta, ka rinƙa sada zumuncin su. Sannan kuma abu na biyu, ka rinƙa yi musu addu'a. Sannan abu na uku, in ka samu dukiya ka rinƙa yin sadaka a madadinsu da nufin Allah ya kai musu lada. Wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na biyayya da ake wa iyaye ko da bayan mutuwarsu.
A wannan mai tambaya kuma ya rubuta ne na cewa malam ka yi magana a kan bin iyaye, misali wani lokaci mutum zai zama yana son aure amma iyayen su zaɓa masa wata mata wacce yana ganin ba ta dace ba a addininsu, shi kuma yana da bukatar wanda ya addini to a irin wannan yanayi malai na zai
ba shi halatta a yi wa mutum aure bisa dole don shi aure ana gina shi ne kan soyayya idan babu soyayya aure ba ya cin nasara sosai da haka nan gudun sai kai wa mahaifanka bayani yadda za su fahimci cewa kai ba gamsu da wannan matar ba ka nemo wani zaɓin na daban ko ka faɗa musu da kanka ko ka faɗa wanda zai faɗa musu idan mahaifinka na da waɗansu abokanai da yake hulɗa da su ko mutanen kirki ne masu shawara ta gari ba irin masu zuga haɗin nan ba ka sa akwai waɗansu masu zuga to in ba irin su bane ba sai ka samu sai ka haɗa kai da su insha Allah sai su shawo kan mahaifinka ya fahimci cewa fa babu soyayya tsakaninka da matar da ake so a baka
amma na wannan kuma yar wuce da ina cewa malamin ne ne hukuncin sarki wato wani ko malamin ne sarki ne ko aji
na ba don nan ji a wajen karatu ai cewa ba sai an wato tashi idan mutum ya zo waje baya cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah ya tabbatar cikin hadisi cewa man ahabba ko man sarrahu an yatamassal lahu an nasu qiyaman fa yatabawwa maqadahu minan nar duk wanda yake san idan ya zo waje mutane su tahi tsaye don shi to ya zabi mazaunin sa cikin mutum dan haka wannan yana da hadari kwarai da gaske Allah tsare mu
wannan kuma sunan na qiyaman nan menene hukuncin sa kananan kaya a musulunci
bai dace ba wato shi musulmi ana son ya sanya kaya irin waɗanda da an gani dama kaya ne da musulmi suke sa su dan da yawa daga cikin mutane sukan dauka wato shi musulmi baya da wani kaya nashi na kansa ba haka bane ba musulmi na da kaya nashi na kansa kayan musulmi kaya ne waɗanda suke suturci al'aura gaba ɗaya kaya ne waɗanda ba sa matsatsi ba sa bayyana wani ɓangare na jikinsa wannan su ne kaya na musulmi idan mutum ya sa kaya waɗanda galibinsu waɗanda ba musulmi ba suke sa su to bai halatta ba kuma ko da sun rufe al'aurarsa yanzu misali irin rigan nan da 'yan toci suke sa dogon rigan nan suna tafiya a ƙafarsu ba takalmi yanzu wannan idan mutum ya sa ta yi kaga ta rufe al'aurarsa ko to amma ya halatta bai halatta ba saboda ne saboda waɗanda suke sa ta ba musulmi ba ne ba arna ne da haka ya kamata mu fahimci wannan dan manzo Allah ya hana yin kamance cina da soyayya man tashabba bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kamance cina da mutane za a tashi su cikin suran tashin kiyama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace zahirin hadisin fa yana nuna kafirci ne cewa mutum ya zama kafiri yace amma mafi karanci in ma baka ce ya zama kafiri ba mafi karancin abin da zaka bashi shine cewa ya aikata kaba'ira babban laifi idan ya kamance cina da kafirai cikin tufafin ko wani abu na Allah zai yi
malam wannan kuma ya rubuta mana cewa malam shin ya halatta ya fitar da aure saboda ya da ya gudanar ya kama na karatu
in ya zaba iri ba wanda zai ce masa dole sai yayi amma in kana da hali kai karatun ka kuma kana da aure to ya mafi kwanciyar hankali kuma ina jin ma zaka fi fahimta shi kan shi karatu amma idan baka da hali to wannan wani abu ne daban sai kai hakuri tunda Allah ya ce wali yasafu fil ladina la yajiduna kahan hatta yughnihum Allah min fadlih wanda baya da hali to yayi hakuri har Allah ya bashi daga cikin yalwata wannan baka to sai kai hakuri kai ta yin azumin litir da alhamdul kana salatu duha da qiyamul layli kana dan kana kawar da kai baka kallon yan mata kana ta tsoron Allah ya kiyaye ka kana rabbi inni mazlumun fantasir to insha Allah ta'ala ka samu kuma abokane na gari waɗanda ba kullum za a yi ta hirar yan mata ba dan ka samu dansu abokanan su suke sa ma jarabar ka ta motsa a yi ta hira ka je ɗakin ta a ɗauko album cike da hotunan yan mata to babu yadda za a yi ka zauna lafiya kuma karatun ka dai kam zai samu kansa cikin ruɗu mai yawan amma idan mutum yana da halin da zai rike matar ba tare da ya sha wahala ba ya karatun sa ni na fi ganin ya aure ya sa alkhairi amma in baya da hali to sai ya hakura wallahu a'lam ni ban yadda da aqida da suke cewa shi karatu din wai aure yana hana karatu ba a'a talauci ne ke hana karatu amma ba aure ya akwai talauci to ka lura kai aure to kaga dama ai dole wahala ta karu to dan gurin sai karatu ne kiwa amma yanzu misali mahaifinka na da wadatar da zai maka aure ya rike kai da matar ka ci gaba da karatu a kai kanka kana da wata sana'a da kake da zaka iya rike kanka kuma kai karatu wannan ba wani abu a ba zaka karatun ka nazi lafiya ka danna a shekaran da na aure a wannan shekaran da ta bini ba ka ga ba ma a shekaran da ta wuce to amma kuma ka ga tunda yuni ba su ce ba ta talauci ba sai ya kasance an yi karatun zani lafiya ko ba haka ba da yuni ba su tun talauci ce shine wanda ba ta daidai da ta dan Madina kan dan ta Madina kan ma yuni ba su tun talauci ba ce tsakani da Allah to amma dai abin da nake so in ce da shi karatu ba ya hana ba na'am.
mara wannan yana cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan yake tabbarin sa
ya tabbata a cikin al-shama'il al-muhammadiyya yana sawa a hannun dama yana sawa a hannun hagu duk wanda kai yayi
wannan kuma yana cewa don Allah ya rubuta na ta zama Allah cewa wai na kuma ne ya maka bayani a kan wannan aya farin Allah ba ka kanta cewa in kun illa wa ya
wannan aya malaman tafsiri sun yi sabani akan ta me take nufi in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jathiya wannan kuma malaman suka ce aya tana magana ne akan ketare sirabi tunda Allah ya ce wa in minkum babu daya daga cikin ku illa waridha fake sai ya gangara mata ita wutar jahannama abin nufi gangara mata zai bi ta kanta ta hanyar bin sirabi kana ala rabbika hatiman maqdiya wannan wani abu ne da yake wajibi Allah ya riga ya rantsuwa akai sai ya zartar da shi kuma nurjin da jinna taqaw amma da ƙarshe Allah ce zamu tsamar da waɗanda suka yi takawa suka bi wurin Allah wa nazar zalimin fi hajiyya azzalimin ko kafirai sai mu kyale su a cikin ta suna gurfani akan gurwoyin su to wato kitar da sirati shine waridu hadin waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi babu ɗaya daga cikin ku ba ce sai ya shiga ta cikin wuta sai dai mummune ba za su ji zafin ta ba ko da sun bi wajen wucewa kafirai kuwa su ne za su ji zafin ta sun mummune Allah ce la yasma'una hasisa wa hum fi mashahad anfusuhum khalidun wato ba za su ji zafin ta ba ita wuta ta ko da sun bi ta ciki to da yawa daga cikin malaman tafsiri da waɗansu sun ambaci wannan zancen kuma suna da dalilai da ke da haka suka ce domin lafazin murud wato galibin ma'anar da yake ɗauka shine ad-dukhul shiga cikin abu ba wai bi ta kansa ba ko bi ta kusa da shi yana ɗaukar ma'anar bi ta kusa da abu a ce ware da kaza ma'ana ya bi ta kusa da kaza kenan amma yawanci idan an ce ware da ya fi ɗaukar ma'anar shiga kamar yadda Allah yake faɗa game da Fir'aun ya kadumu qaumahu yawmal qiyama fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wurud al-mawrud wato zai gabata mutanensa har ya shigar da su cikin wutar jahannama shine awradahum an-nar ka kalmar murud amma da Allah ce walamma warada ma amadiyana wajada alaihi ummatan min an-nasi kun fi surat al-qasas kaga warada ma amadiyana yani ashrafa alaihi wa qarabahu ya bi ta kusa da ruwan da mutanen Madina suke sha wato kaga ba shiga cikin rijiyar ba a ta kusa da ita ya bi ta bikinta to kaga lafazin warada na iya daukar ma'anar shiga cikin abu na iya daukar ma'ana bi ta kusa da shi idan mun fassara ayar abi ta kusa da shi ma'ana ketare wuta kenan ta kan sirabi idan mun dauka akan shiga ciki to kaga mummune za su shiga amma ba za su ji zafin ta ba kamar yadda Allah ya ce la yasma'una hasisa wa hum fi mustahad anfusuhum khalidun wallahu a'lam
a cikin dalilin da saboda mutum goma sha biyar karuwa suna cewa don Allah suna fata su biyar a imanin a kai a da mun fara ba za mu amsa ba amma dai kashe mun fi fara cewa da ba za mu yi karzar kama da ba amma dai yanzu saboda mutane sun tana ta damu da Allah cewa ayi a yi da Allah sallallahu alaihi wasallam a kan cikin hadisi man sa'ala billahi fa aqu wa man sa'ala billahi fa aridu wa man sana'a lakum ma'rufan fa kafi'uhu wa kafi hadisi a malam da yawa daga cikin wannan ka tambaya wai malam ne ne ce akan mutumin da ya dauki ihramin sa daga Najeriya ko daga Jidda sai zai wuce su zai fito Madina ba wai malam shin dole zai bi zai je Madina na ihram yana ne ne ihramin ko kuma in Madina ne ya zuwa zai je ha to wannan matsala ne ta gari na alamin yau da wani ke fiya an gaba yana ke yan na
tun da na ji kuna ta tsakiya ko na ba a ƙasa kenan wato ina son ku fahimta cewa ba abun mamaki ba ne ba a samu saɓani akan wata matsala ta addini musamman wata take da alaƙa da fikihu domin galibin fikihu akwai saɓani a cikin kafin ka samu matsala ɗaya da malamai suka yi ijma'i sai ka samu goma da aka yi saɓani a kai illa iyaka idan an yi saɓani anta ma alayka illa an tanzura ila adillati al-fariqayn wa turajjihu ma yaqtadi ad-dalil rujhanahu yayin da aka yi saɓani so ake kalli dalilan kowane bangare sai ka rinjayar da wanda dalili ya nuna ƙarfin sa ɗayan kuma ka kyale shi shine kawai magana amma ba wani abin rigima bane ba yawanci idan ka mutane suna rigima to ba ko dai ba kikkiawan niyya ko ba zuciya mai kyau ko dai wani maka wata haka amma dai in akwai kikkiawan niyya ba rigima fadi in fada ka wadda dalilin ka in kawo na ba to ko mutane masu hankali a kyale su su dauki abinda dalili yafi karfi a kai masu ikhlasi su dauki abinda dalili yafi karfi a kai ina fata an fahimta a hakikanin gaskiya miƙati dai sananne guda biyar ne miƙatin jufa na mutanen Sham da ilimin nan mutanen Afirka miƙatin Zulhulaifa na mutanen Madina da wanda suke nahiyar su miƙatin Yalamlam na mutanen Yaman da wanda suke nahiyar su miƙatin Karnul Manazil na mutanen Najd da wanda suke nahiyar su sai kuma Zatu Irq na mutanen Iraki da wanda suke nahiyar su kaga ba guda biyar suke nan su ne miƙati waɗanda suke ake ɗauka a Iranian to wannan miƙati duniya gaba ɗayan ta kawai ta takaici ne a waɗannan mutanen guda biyar dan manzo Allah da ya tashi sai ce a hadisin da ya tashi ya ce manzo Allah ya sanya wa mutanen Sham aljufa ya sanya wa mutanen Madina Zulhulaifa ya sanya wa mutanen Yaman Yalamlam an gane ko sannan kuma ya sanya wa mutanen Najd wato Karnul Manazil sannan mutanen Iraki kuma an sanya musu Zatu Irq to kaga ga duka nawa kenan manzo Allah ya faɗa Madina Yaman Sham Najd Iraq Madina gari ne Yaman gari ne ko kace nahiya Iraki gari ne ko nahiya ko ƙasa Najd kuma gaba ɗaya nahiya ce kamar kace arewacin Najeriya ko kace kudancin Najeriya Najd ba wani gari bane guda ɗaya ba sunan shi Najd to anan gurin waɗannan gurare da manzo Allah ya faɗa guda biyar su kaɗai ne garurukan da musulmai suke a duniya to wanda ba ɗan nan garin ba shi kuma ya zai yanzu muna jira babu mu a cikin wannan garin da aka lissafa ko muna ciki mu ba ƴan Sham ba mu ba ƴan Yaman ba mu ba ƴan Madina ba mu ba ƴan Najd ba mu ba ƴan Iraki ba to su kuma waɗannan su hadisi na santa to sai aka ce duk wanda ba ɗan nan ba idan hanyarsa ta bi da shi ta kan ɗaya daga cikin waɗannan wuraren to sai ya ɗauki ihrami a wajen duk wanda shi ba ɗan Sham ba ne ba sai ya kasance hanyar shi ta bi da shi ta Jufa sai ya ɗauka inda ƴan Sham suke ɗauka Jufa kenan hanyarsa ta bi da shi ta Najd sai ya ɗauka ta inda Najd suke hanyar shi ta bi da shi ta Madina sai ya ɗauka ta mutanen Madina shikenan هن لهن ولمن اتى عليهن من غير ان من اراد الحج والعمره هكذا الله ينصر صدق duk wanda ba dan wannan garin ba to in yabi ta kai daga cikin wannan wuraren wannan wurin da yabi sai ya dauka ya zama hukuncin shi tunda ya je garin wannan hukuncin sa ya zama daidai da nime na garin ko dan Sham sai ya tafi Madina to ya bar wancan miƙatin da shike nan ya koma naina na Madina in dan Madina ya bar Madina ya je Sham daga can zai taho aikin maka to ba zai ce ba dole sai ya saki dawowa Madina dan shi dan Madina ne dole daga can zai dauka kawai ta maka ina fatan kun fahimta wannan kaidar kenan kuma wannan shine ma ya dace da shari'a kuma shi dace da hankali domin yanzu akwai lokacin sallah kai a Najeriya kana yin sallah zuwa karfe 1 na rana a Najeriya karfe 1 na ranar Najeriya a lokacin karfe 3 ne a Madina to da kaje can gurin sai ka ce kai ba za ka yi aiki da agogon mutanen Madina da agogon Najeriya za ka yi aiki yayin da ka bar wajen da kake ka tafi wani wuri to hukuncin can ne bai kama ka ka bar hukuncin garin ka sai lokacin da gaime sai lokacin da ka dawo amma ka ce ni zan ɗauki hukuncin gari na in tafi da shi har wani gari to wannan ya saba shari'a kuma ya saba hankali ya saba kiyasi mai kyau a cikin shari'a ina fata mun fahimta da kyau da ka bar gari ka je wani gari to maganar hukuncin garin ka gaba ɗaya sun rabu da kai yanzu misali idan ka ɗauki azumi a Najeriya sai ka tafi Saudiya kuma an samu saɓani tsakanin Najeriya da Saudiya wajen ɗaukar azumi mu ɗauka cewa Najeriya ka ɗauki azumi ranar Alhamis Saudiya ba su ɗauka ba sai Juma'a lokacin da Saudiya suka yi azumi 29 kai lokacin kana da guda nawa 30 sai ka ce kai tun da kayi 29 suna da 8 kai za ka yi sallah yau tun da ana sallah a Najeriya ko da ka ji an ce a Najeriya ana sallah za ka yi sallah ne da Najeriya ko za ka yi da mutanen Saudiya lokacin tun da ka bar Najeriya hukuncin can ya kama ka. Haka kaddara kuma rashin sa'a aka yi. Saudiya ka je sai aka ɗauko azumi da kai a can. Najeriya an ɗauki azumi ranar Alhamis, Saudiya sai ranar Juma'a. Yayin da ka zo Najeriya nan ana da azumi 29 kai kuma kana da nawa? 28. Sai Najeriya aka ce an ga azumi gobe za a yi sallah. Sai ka ce a ni ba zan yi sallah ba sai da 'yan Saudiya. Ana sallah kai kana azumi. Haka za ka yi? Tunda ka zo Najeriya hukuncin Najeriya ya yi ne. Ya kama ka, ka'idar shari'a ke. Yayin da ka bar gari ka tafi wani gari hukuncin can garin ya kama ka. Da haka idan Alhaji ya tashi daga nan gurin. In kai tsaye daga nan gurin Madina za ki. In kai tsaye daga nan gurin wato Makka za ki. Ka ga ba ruwan shi dama da miƙatin mutanen Madina. Da miƙatin da ya dace ta hanyar da aka bar shi zai ɗauka. Kuma ta iya yiwuwa ka tashi daga nan ɗin. Amma ba jirgin da ka shiga ba kai tsaye zai ɗauke ka daga nan gurin zuwa Jidda ba. Ka shiga jirgin KLM wanda sai ya je Amsterdam sannan daga nan gurin ya taho ƙasar Saudiya. Ba nan ne bane ba abu da kai ta kan miƙatin nan da ka saba. To ya za ka yi? Za ka ɗauko daga can miƙatin ko ba za ka ɗauko ba? Kai ka dole ka ɗauko daga can. Sannan a yanzu a aikin hajjin nan ma da ya wuce na bana har a na bara an rika samun hukumomin Saudiya suna barin waɗansu jiragen da suke tashi daga nan Najeriya kai tsaye za su jirgi zuwa na Madina. To a nan gurin da dai lokacin da aka je miƙatin ka na nan gurin shi kenan sai ka sanya ihrami ko kuma za ka bari sai an je Madina. An je Madina ba za ka ɗauka daga nan gurin ba don kada ka kawo ta nan gurin ko ma ba ta wajen za a bi da kai ba. Da haka ya'yan uwa mu rika ɗauka al'amura da sauƙi. Waɗannan fatawoyi tun lokacin su shekul islam ibn taymiya sun yi su sun gama shekara 700 bayar da ta wuce baya tarihi a cikin majmu'ul fatawa ga nan gurin. Manyan malamai na kasar Saudiya duk sun yi rubuce-rubuce akan irin su Sheikh Ibn Baz, Sheikh Salih Ibn Uthaymeen. Zai zama abin mamaki yanzu kuma mu falar da wani sabon abin da babu shi a da cikin addini. Da wannan ƙarshen ta mu je mu faɗa cikin bid'a, kar mu yi abin da za mu je mu jefa kanmu cikin bid'a. Ina fata an fahimta. Wallahu a'lam.